أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوجد في نقوم شاقة الإمام أحسن تأثيرنا المقدمات العلمية فيكم مرحبا الإمام مالك بن أنس رحمه الله ذامك تفسلي جاء لعنوان وموجبات الفصل أربعة يوم جماد الأولى زرع صلى الله عليه وسلم تبقوا بقريه دو بثلاثين كان بكي بيجي دا عشرين دا تفت جواتهم فؤوا نجتان بكي دا كرة الإلهية وانا فصل يتي وموجبات الغسل أربعة موجبات أبوهن بكي وجب سعين وانكا قداه إني الموجبات جمع موجب الموجب وكيل المسبب أبن ديكي سببا أبن ديكي سببا ديكا وان أبن أفكي سببيني تو ينادى بكتن حكمتن الشريعة دا أكتما الحكم الوضعي وتو حكمتن الشريعة ترات يا شكوا إذا أبو كذاية سامون لغا أبن دي قول سبو دا حتى أكتن إرون وانا dani bacci da mara bacci a duk hukuncin su daya da mai mantuwa da wanda ya tana duk hukuncin su daya tsakanin wadansu abubuwa na ayyukan hukunci na shari'a ana shartanta tunawa da rashin mantuwa da kuma samun iko da sauransu to banda al-ahkamul wad'iyya shine sabubba wato ma'ana sabubban da suke sanya wanka guda hudu ne wanka daya daga cikin nau'i ne na tahara asalin ma'anar wanka shi ne kwarara ruwa a ciki in aka kwarara ruwa a ciki za a ce an wanke ciki in aka kwarara ruwa a gaba za a ce an wanke gaba in aka kwarara ruwa a tufa za a ce an wanke tufa sai an cuɗa ko ba sai an cuɗa ba malamai sun yi saɓani a matsayin Imam Malik sai an cuɗa jumhurin sauran malamai kuma wanda suke ne mafiya yawan malamai suka ce akan cewa ba sai an cuɗa ba a wajen karatun mu na alwala mun ambata wannan saɓani da aka yi tsakanin malamai to wankan da ake nufi a nan wajen shine wanka wanda yake ba mu mutum tsarki daga wato babban rashin tsarki domin rashin tsarki nau'in biyu ne akwai ƙaramin rashin tsarki shine wanda ake yi masa alwala akwai babban rashin tsarki shine wanda ake yi masa wanka ka'ida a fara da babba kafin a fara da karami saboda girman hukuncinsa amma malaman fiqhu da haka zalika kuma malaman hadisi idan suka zo sai sun kawo abubuwan da ya danganci hukuncin karamar tahara da kuke alwala ta fuskuwa zuwa ga hukuncin babbar tahara wanda kuke wanki ne kuka ce wanka domin saboda ita karamar taharar an fi buƙatuwa ya zuwa gare ta da saboda a kullum za ka buƙaci kai wanka alwala tsakanin wanka wanka wani ma wanda yake kamar goro wataƙila sai shekara ɗaya ko biyu bai taɓa yin wanka ba saboda haka a saƙanin alwalan kuwa alwalan mutum ba zai kwana yin wuni ba bai yi ta ba saboda haka umumin balwa wato buƙata wanda take ta gane kowa da kowa ta fi a kan alwala duka a kan wanka shi yasa sai malamai su ƙaddamar da hukuncinta kafin zo ya zuwa ga hukuncin yin wanka sannan ma kuma sama alƙur'ani ne alƙur'ani ma take fara da hukuncin alwala sannan zai zuwa da hukuncin wanka ya yi wannan dina amanu idan kun tafi da salati fa ku yi zuwa ku wa ayyukan ku da barati wan ta hudu ku ku ma arjula kun ila ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fa tahharu kada kida aka fara da hukuncin alwala sai aka zo aka ciki kuma in kuma kuna cikin halin janaba to ku yi wanka saboda haka wannan ma tabbacin tafsirin alqur'ani farko a karamar tahara sannan a zo a yi magana akan babbar tahara durin yake muti ba ta musu abubuwan da suke wajarta suke sabbaba wannan babbar tahara ta wanka abubuwa guda hudu ne in ƙira'u da min hayyir yankewar jinin haila wannan shine da farko yankewar jinin haila hukuncin hukuncin jinin haila zai zo mana bisafi amma nan wajen ya bayyana mana cewa yayin da mace tai jini na al'ada idan jinin al'adar ne yanke to wannan yana wajabta maka yin wanka dalili shine Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani ya ce wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الله جدًا تنبيك لن جميل من الهيلة شيني وان جميل الهيلة دول آلي قزان تاني دان هكا كني سنشي ما تاوى عندك كيش كن هيلة كده تسنشيخ يفادوا حتى فيني فاركي إذن سكي وانكا dan kaga sai yake tafaharna ya jingina yin tsarkin na biyu zuwa ga kansu da aikin su da su suke idan suka yi aikin yi ma kansu tsarki idan suka tsarkake kayan kansu fa atuhun la tulqina tuqtu dance to kaga wannan sai aka fahimta daga wannan ayar kan cewar kenan idan mace jinin haila ta yanke wanda shine wanda Allah yake cewa fa idza tafaharna in suka koma suka zamanto cikin halin tsarki jinin su yanke to hatta ya tahurna hatta sun yi tsarki jinin su ya yanke fa idza tafaharna jin tsarki na biyu shi ne wanda suke da kansu shi ne wanka wato wani nuna mashru'iyyancin shari'a ta wajabta ma mata yayin da suke tsarki daga jinin haila su yi wanka haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dangane da mutumin istihaba yake wannan jinin inda ma zalika irqun wa laysa bihayd فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي أو رواية فاغتسلي وصلي إذن جنين هايلك ينك قرقودن قادتين هايلك إذن ستوشي فاغتسلي يوانك وصلي صلي في الله فاغتسلي إنه أمرين صور حتى يقول لك أنت أمتي إذن جنين تنحيلا يأوكي واجبينك يوانك وانا إجبائي بابون دي فابت كما لمس kan cewa wajibi ne mace idan ta gama hailarta ta zama ta yi wanka saboda haka kenan wajibi ne mutum ya umarci matarsa wajibi ne uba ya umarci ƴaƴansa ya zama ta kan shayi da ta gama jinin haila su yi wanka wannan shi ne wajabcin abinda yake wajabta yin babban tsarki wato yin wanka yankewar jinin haila idan ba ta yanke jini idan ba ta yi wanka ba to tana nan a cikin hukuncin mara tsarki ba zai halatta a gare ta ta yi wani aikin ibada ba ba zai halatta a wajen da ke wani aikin ibada ba haske tukuna ta yi wannan wanka haske ta yi wanka shi ya sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Aisha yanda ke jinin haila yin tsawafi domin tsawafi sharaɗinsa sai da tsarki yake ke jini haila ya ɗauke su da ta yi wanka sannan za ta je ta yi tsawafi saboda haka wannan shi ne sababi na farko da yake wajen ta yin wanka yankewar jinin haila mun faɗi kuma dalilin wajenin nifas ai wanka fa idanin nifas da yankewar jinin nifas shi ne jinin haihuwa jinin biki shi ma idan ya yanke wajibi ne mace ta yi wanka shi ma wannan ijma'i ne domin hukuncinsa hukuncin jinin haila ne wajen hana tsarki da wanda suke yin sa wajen ɗaukewar tsarki da sifanta ta da rashin tsarki da wanda suke yin sa to idan an ce jinin nifas shi ne jinin haihuwa ma'ana wato jinin da yake biyo bayan haihuwa ko wanda yake zuwa gab da haihuwa ɗin kafin mace ta haihu idan jini ya soma zuwa mata ya zamanto wannan jinin ya sadu da haihuwa to wannan jinin da ya zo mata jinin nifas ne kamar yadda bayani ta zai zo a lokacin ba za ta yi sallah ba bayani zai zo duk tafsir insha Allah to haka zalika jinin da zai biyo bayan ta haihu shi ma wannan jinin ne nifas ne idan ya gama komai tsawonsa in ya gama kwanakin to ba za ta koma sallah ba ta ta yi wanka shi ne wannan wanka ɗin shi ne zai ba ta sarki da za ta yi alwala ko da za ta yi alwala wannan alwala ba za ta yi komai ba amma taimama tun da taimama tana halatta ma mace tana halatta ma mara tsarki ya yi aikin ibada za ta yi taimama ta rage tsarki da zai zo za mu ji da bayanan hukuncin to idan mace ta haihu ba tare da jini ba ba ta haihu babu jinin ki ita ma sai ake ki kai wanka kin da menene hukuncin da me yake da me ya rataya da jinin ne ko da haihuwar da jinin ne saboda haka ga mace za ta haihu babu jini ba za ta jinin da za ta yi wankan biki ba ba ta da ba za a hukunci na rashin karfin ta kuma wani yana faruwa ne kamar yadda wannan shi ne fatuwar malamai waɗansu malamai a wannan zamanin cewa mace da aka tsaga cikinta aka yi mata cesarean in aka yi mata operation aka fito da kansa idan aka tsaga ya zama tukan cewa ba ta yi jini ba ba ta ga jini ba shi kenan ba za ta daina sallah ba ko ba za ta yi wanka ba fitar da ɗan wannan wulada ɗin fitar da ɗan da jikinta ba shi ne saboda rashin karfin jima'i gudanar ce an fahimta to idan kuma ya zama toce wajen haihuwar sai ta haihu a sai kai ɗari jinin ɗari za a ba ki hukuncin jinin nifas ne ko ku jinin wani irin jini ne ba nifas ba ne waɗansu ne sun ce nifas ne saboda haka ƙauna ne mai ilama alƙawarin aiwal su ba na mutar sun ce nifas ne ko ba nifas ba ne alƙawarin sani su ba na sai sun ce nifas ne to haka malamai suka saba a kan wannan matsalar don haka abin da yake mafi rinjaye a kan wannan shi ne tafsiri wanda shi ne ya fi ƙarfi a wannan wanda ke shi ne masabar imam ahmad ibn hanbal tafsiri ake bambancewa ake hukunci yana shan bamban da irin nau'in yayin da teɓarin ne ya fito daga jikinta duka sai idan mace ta yi ƙarfi ya zamanto cewar wata gaba ta jikin mutum ta bayyana ko kai ko fuska ko ƙafafu ko ƴan yatsu alamun jikin mutum ya bayyana a cikin abin da ta haifa to za a ɗauki wannan jinin da take yi jinin biki ne ba za ta yi sallah ba za ta jira har sai ya ɗauke ta ke wanka shi ma ya zama to hukuncinsa hukuncin jinin nifa idan ka da kai ɗari kawai tsoka ce ta fita ko kuma kurarar jini ne kawai sai ɗan gudan jini da aka rinka gani ko kuma akwai tsokar mata fita amma babu alamar halittar mutum a jikin wannan tsokar da ta fita to wannan sai ka ɗauke shi jinin rashin lafiya ne jinin istihawa ba za ka bar sallah ba ba za ka bar sallah ba da kana yin ɗari sallah azhar ta yi sai ka tashi ka sallah azhar in ba za ta yi a tsaye ba ta yi a zaune in ba ta yi a zaune ba ta yi a kwance ba so ke mata sallah ba domin wannan jinin nasa ba jini ne na wato na jasa ba ba jinin nifas ba ne jinin rashin lafiya ne jinin istihaba ne idan ya gama kuma ba wajibi ne ke wanka ba mustahabi ne ke wanka mustahabi ne ke wanka sai dai kuma in tana wannan jinin kowace sallah sai ta sabunta mata alwala kamar yadda zai zo a mana bayani a cikin hukuncin mace mai yin jinin istihaba saboda haka wannan tafsirin shine abin da yake mafi rinjaye shine kaulin masabar imam ahmad ibn hanbal kuma a kansa Sheikh Al-Amin haka dalika Sheikh Al-Amin Shinkiri ya rinjaye a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan ne kuma da shine a Najm al-Ummah suna yin fatawa kamar Sheikh Muhammad al-Mustar wannan shine kaulin da ya fi rinjaye wanda ya wannan tafsiri da shine ya za ta fitar daga cikin wannan sabani a na malama sabab wal maut sabab ne uku da yake wajabta yin wanka shine mutuwa tana wajabta wanka ga wanda ya mutu din a wanke wanda ya mutu amma wannan wajabcin bai rataya a kan shi wanda ya mutu ba tun da ya riga ya mutu babu taklifi a kansa za a ce ba za a ce masa yayi sako ba dan da ba a wanke shi ba amma hukunci ne da ya rataya a kan mukallafu farilla ta kifi baya a kan musulmi dole su wanke a dan uwansu musulmi idan ya mutu dole ne su masa wanka dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka dangane da namiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa wannan sahabin da a filin Arafa ya fadi daga kan taguwar sa ta saka shi ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake irsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tuhammiru wajha fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulaqiya yake wanke shi da ruwa da madarya yi masa littafari a cikin tufafinsa na ihraminsa, kada su sa masa turare da ake sanya ma wato gawa a cikin littafari ko a cikinsa, kada ku rufe fuskarsa, domin za a tafi ranar alƙiyama yana yin talbiya yana yin nasarar sallallahu alaihi wasallam. Mun san me yin talbiya baya rufe fuskarsa ko baya rufe kansa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe fuskarsa ta rufe kansa, domin wannan yana nan a hukuncin muhrim ne ihrami. Za ka yi ranar alƙiyama ne kai ranar alƙiyama ji kai yana yin labbaik allahumma labbaik. To kaga an shahi bi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ighsiluhu bima'in wasida, ku yi masa wanka da ruwa da madariya. Haka zalika yake ma su ummu Atiya wanda suka wanke Esther, wa yayin da yar annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta rasu yake ighsilnaha bima'in wasida salatan aw khamsan aw sab'a in ra'aytunna dhalika. Yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku wanke ta da ruwa da madariya sau uku ko sau biyar ko sau bakwai in kun ga haka. Waj'alna fi akhirihinna al-kafur, ku sanya kafur a cikin wanka na ƙarshe da za su yi mana. Ta zai umarni da awon saboda haka wannan hukuncin wankan gawa ya tabbata ga kowane duk wani musulmi da ya mutu, ko namiji ne ko mace ne, sai wanda halinsa ya yi istisnai saboda sauran dalilai na shari'a, kamar wanda ya zamanto cewa in aka yi masa wankan zai kai zuwa ga cutarwa gare shi, kamar alal misali ya zamanto kan cewa ya kokko ne da baki daya, yadda inda aka ce ana taɓa jikinsa zai rinka fatulewa, fatar za ta rinka fatulewa, ko kuma irin hatsari da ake yi Allah ya tsare mu. Ka ga yadda idan aka ce za a yi wa mutumin wanka to za a rinka gabata, za a rinka naman zai rinka fita daga jikinsa ne. Alal misali ko wanda ya faɗa ruwa irin wannan da duk wanda ya zamanto cewa yin wankan zai zamanto kan cewa ya cutar da jikinsa to ba za a yi masa wanka ba, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karya kashin mumini bayan mutuwarsa a cikin laifi kamar karya kashinsa ne yana cikin rayuwa, don haka sai a karya alfarmarsa. Shi yasa ne kake gani idan ko da gashin mutum ne aka yanke bayan ya mutu ake sawa a cikin kafaninsa, domin kar ya zamanto an raba shi da wani abu wanda yake na jikinsa ne ya zamanto an cuce shi bisa ta aiki cikin haƙƙinsa. Don haka wannan mamaci a ne masa wankan gawa sai wanda yake ya zamanto kan cewa aka tokace saboda irin wannan dalili wanda muka ambata. To shi irin wannan waɗansu malamai sun ce a binne shi haka, waɗansu suka ce idan zai iya yiwuwa a yi masa taimama, in taimama ma za ta gagara suke a da sai kawai a sanya cikin littafaninsa haka a binne shi. Sababi na uku kenan mutuwa, wal janaba. Sababi na huɗu shine janaba. Al janaba asalin ma'anar janaba daga aljan ne kwiɗi, saboda wanda yake ya yi janaba ana nisantar sa, kuma yana nisantar mutane daga ijtinab ne nisanta, daga haka aka ɗauko hukuncin janaba, saboda mai janaba yana nisantar abubuwa wanda yake mai tsarki yana yi. Me ma'anar janaba? Wannan ma'anarsa kenan alluka, ma'anarsa a cikin shari'a na abubuwa guda biyu ne, shi yasa sai ce wa hiya nau'an janaba, inna nau'i biyu ce. Na farko annau'ul awwal burujul mani, fitar mani. Mun ambaci me ma'anar al-mani, mani ne ruwa ne wanda yake ga namiji ko ga mace. To namiji ko mace idan mani ya fita daga jikinsa, al-muqarinu lil-ladda, wanda yake fitar tata ta haɗu da jin daɗi. Saboda haka idan babu fitar mani an ji daɗin sha'awar ta motsu, kuma har ya taso mutum ya ji tasowarsa, amma ya zamanto kan cewar bai riga ya fita ba, bai riga ya fita ba, to wannan ba za a ce masa yayi janaba ba. Sai idan ya fita daga gabansa ya zamanto mai haɗu da al-muqarinu lil-ladda, wanda yake haɗu tare da jin daɗi da sha'awa, saɓanin wanda yake ya fita ba domin jin daɗi ba. Idan mutum ya zamanto mani ya fita ba saboda jin daɗi ba, ko saboda razana, ko saboda tsorata, ko saboda ya zamanto an kurara masa ruwan zafi ya ƙone, ko ya tashi garwa ko ya ƙone, sai ya zamanto kan cewa mani ya fita daga jikinsa, to wannan ba za a faɗa ni janaba ne dole janaba shine wanda yake ya fita maniyin ya fita tare da nadda shine ash-shahawa al-mu'tada ita kuma ita ma kuma sha'awar ta al'ada wanda al'ada take kawo ta shine wanda za ta zo ta hanyar tunani ko shafa ko sumba ko saduwa sakamakon wanda za ta zama tokan cewar ba mu'tada bace ba ta al'ada ba kamar ya zama tokan cewar a suna kawo misalin sa da mai kazuwa ya zama to ane masa tsufa an san kazuwa yake cikin da gaggai mai tsanani to wanda yake da wannan cutar in ane masa tsufa ko yana tsufa yana nisa ido yana jin daɗi na tsufa har ya zama tokan cewa mai ya to kaga akwai ladda amma ba ita ce ladda da za ta bashi ta sa shi zama ba ita ce ba ba mu'tada da su ba ta al'ada ba to da haka wannan ba za a bashi hukuncin mai janaba ba haka za ka ko wanda shi ma suna misaltawa da wannan kawai mutum ya hau kan doki a kan sirri yadda yake jijjiga shi ya ji daɗi har ya zama tumani ya fita ita ma wannan ladda ce jin daɗi ne amma ba ta al'ada ba ita ma wannan ba za ta ba mu mutum ba za a ce janaba ya ba za a ce mata jinin ba za a ce mata mai janaba ba muna raje wannan maniyin ko daga namiji ne awul mar'a ko daga mace fi nawmi a cikin bacci aw yaqaba ko a farke bi fathi al-qafi ضد النوم abinda ke nufi da al yaqaba innal al yaqaba ba al yaqaba an yi fataha akan qafi shine yake mata ai ma'anarsa biddun naum kishiyar bacci shine ma'anar yaqaba shine ma'anar al yaqaba farki kenan wannan shine nau'i na farko na janaba dalilin hukuncin wajabta wanka akan wanda maniyin ya fita ta wannan sifa ta al'ada shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza fadhta al-ma'a faghtasil idan ka fitar da ruwan maniyi to kai wanka to kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahih Muslim innamal ma'u min al-ma' ruwan wanka yana wajaba ne da sababin fitar ruwan maniyi da jiki shine ma'anar innamal ma'u al-ma'u na farko ay ruwan wanka min al-ma' ay min dinnan as-sababiyya wato ruwan yana tabbata da sababin fitar ruwa wanda shine na al-jami fi nawmin ko a cikin bacci dalilin fitar mani da cewa mutum din mani ya fita daga cikin sa a cikin bacci shine tambayar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan mace ta ga irin abinda namiji yake gani a mafarki ita ma za ta yi wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza ra'atil ma in ta ga ruwa ma'ana idan mani ya fita daga cikin sa to da kaga wannan a halin bacci aka tabbatar da cewa mace in ta ga mani ya fita za ta yi wanka to kaga min ba da aula kenan namiji domin an tambaye shi ne kan ta ita ma mace in ta yi mafarki kamar namiji ita ma za ta yi wanka wato abu ne wanda yake sananne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu namiji zai yi wanka in ya mafarki wanda yake har mani ya fita daga jikin sa kuma yana cikin umurin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u min al-ma' sawa'un wato a bacci ne ko a farki to sai dai na a aiki ba ne na ba an ce duk wanda fa da muke faɗa ka wanda zai yi wanka din wanda waɗannan ma'anoni suka tabbata da shi mani ya fita da sha'awa kuma sha'awar ta al'ada an fahimta shi fa mai ƙarfi sha'awar ta tsaya ba ta al'ada ba jin daɗin da ba ta al'ada ba na al'ada ba to da shi babu wanka a kai an fahimci wannan وقد يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة اللذة أخي وقد يجب الغسل وانكا يكون وجبا قد إن للتقليل وتوأخي حال دوانكا يكون وجبا لخروجه سبود فترمني من غير مقارنة اللذة باتارد الشواء فترسا تساحة بجين داجبا يا ذا أي أوجه سيون وانكا دفترمني bayan mun ci sharaɗin ya zama tokanta ya yi ƙarana da ladda amma kuma ga shi an ce ba zai iya ba yana wata ba ai wanka din a wani hali idan maniyin ya fita ba tare da ya hadu ba lazza ba da sha'adin dadi ba yaushe ne wannan zai faru yace mithlu an jami' to misali mutum ya sabu da iyalinsa fayantar ya zaman to ya samu sha'awa ya ji dadi walam yunzil amma bi inzali bi inzali da bi fitar da maniyin ba kuma ya kharuju minhu al-manin qabla an yabtasi sannan bayan ya riga ya gama kafin ya wanka sai kuma ya zamanto maniyin ya fita kun ga wannan fitar ba muqarana ce da ladda ba ba ta hadu da ladda bane to a nan wajen wajibi ne ya wanka ba saboda ba saboda wankan ba saboda fitar maniyin bane kuma ba saboda wannan saduwar ce ne wannan fitar maniyin ko ba babu shi sai ya yi wanka kamar yadda ya zo a ma'anar nau'i na biyu na janaba amma ko idan ga wata sura irin wannan hali ya samu mutum ya sadu da iyalinsa bai yi inzali ba sai ya yi wanka bayan ya yi wanka har ma ya yi sallah sai maniyin ya fito kiyaya ji zai sake wani wanka na'am zai sake wanka saboda ne shi ba ni ta fitar ba fitar na nuni ba mu lagga har ma ya yi sallah ba zai sake wanka ba shi yasa ne a nan ma yar malamai ke kawo wata ka'ida da suke faɗa suke cewa ba gwagwar kwasi ba ɗabi'a ce yakan faru irin wannan abin da kake gani ana faɗa a cikin jifai da malamai sukan faɗa yawanci an yi tambaya ne ya faru yana faruwa yana faruwa akwai ƙa'ida da malamai suka kawo a nan wajen suka ce attabi'u tabi' majmi da imam majmi wato mamu ba imam mamu ne wato shi wannan maniyin da ya fita tabi'i ne ga wancan sababin da ya sa ake wanka hukuncinsa kenan mafi don haka tun da an riga an yi wanka na asali ba za a sake masa wanka nasa da kansa ba shi ba asali ba ne shi tabi'i ne bara'i ne haihuwarsa ake daga bayan yanzu ɗan bayan ne za a sabu zai sa hukuncin nasa ba ya zai sake a tabi'u tabi'i shi yasa ne ma suke nasi a kan cewa hatta sallar ita ma ta inganta ba zai sake sallar sallar ba zai ce to ai wannan sababin yin wankan shi ne fitar maniyi tun da yanzu ne maniyi ya fita wancan wankan da ya yi shi bai zamanto ya samu mahalli ba ba shi da mahalli la bai zamanto haka ba sai ya zamanto kan cewar wankan sa a wankan da ya wance shi ne ainihin dalilin shi ne ainihin ƙarfinsa da zai zama na'am to shi ne suke faɗansa haka a cikin wato zaurantar kuka hake na na'am to mun ji hukuncin abin nan kenan ko to idan mutum ya yi bacci sai ya farka ya yi mafarki kuma ya ji sha'awa a cikin mafarkin nasa an fahimta amma bai tashi bai ga maniyi a jikin sa bai ga wani ganshi ba bai ga alamar kusan maniyi a jikin sa ba busasshe ko danye to wannan ne hukuncin sa amma ya san yawa mafarki kuma har ya samu lazza a cikin mafarkin nasa na'am ba zai ba yawa alma'u minal ma to amma idan bai yi mafarki ba kawai sai ya kwanta da shi bai tashi sai ya ga ganshi ala mutlaqan ki sai ne wanka babu tafsiri ko asahin ka da ku tafsiri sai ka ya duba wannan bidanshin idan ya ga alamun maniyi ne ya rinjaya ya kyauna cewa ta zato ko ya sami ya tsini cewa maniyi ne sai ya wanka in kuma ya rinjaya a gani cewa wannan abin da ke taba maniyi bane maniyi ne sai alwala sauki kowane ne sai ya duba tukuna ba mutlakan kawai zai wanka ba ne to sannan ya tashi yin wankan idan ya tashi yin wankan zai idan ya tashi yin wankan zai duba a sallolin da yayi daga lokacin da ya bacci zuwa wannan lokacin da ya ga wannan danshin sallolin da ya zama to yayi shi kafin ya wannan wankan sai ya fara daga bacci na karshe wanda yayi idan wato ma'ana bai san lokacin bai san lokacin da wannan abin da zai samu a jikinsa ba to duk wannan shine ma'anar farko na aljanaba shine fitar maniyyi ko ma'ana ta biyu wa maghibu hashafatil baligh da kuma wato shige shi da kuma al-maghib anan abdullahi bin jibril shine al-ilaj shigar kan al-awra namiji wa hiya ra'su adh-dhakar shine kan al-awra daidai inda ake yankewa na kaciya aw maghib mithliha min maqtu'iha ko kacewar kwatankwacin tsawon wannan gadar daga wanda yake zaman dukan cewa an yanke masa kan al'aurarsa wanda aka yanke masa kan al'aurarsa ya zamanto gunti ya zamanto an yanke masa sama to idan gwargwadon tsawon kan al'aurar ya bace a cikin farji to wannan shine ma'ana shine nau'i na biyu na janaba aw maghib mithliha min maqtu'iha fi farji adami a cikin farjin dan adam alfarj shine kafa abinda ake nufi da alfarj anan wajen shine wato ko gaba ko baya na al'adami na dan adam aw ghairihi kuma ba dan adam ba ko da dabba ce wal iyadu billah wanda ke kuma haramun ne idan mutum idan namiji ya zamanto kan cewar ya sanya al'aurarsa a cikin farjin dabba ya zamanto al-hashafa din ta shiga ciki wannan ya zamanto hukuncin janaba ya hau kansa in sa aw bakar ko mace ko namiji wato ba sai kawai mace ba hayyin aw mayyit ko mai ko muku gawa duk wannan malamai da suke faɗa ba saboda irin wannan yana faruwa wal iyadu billah babu kunya a cikin addini a cikin hukuncin Allah babu kunya a cikin bayanin hukuncin Allah domin irin wannan din yana faruwa da malamai suka faɗa so da abubuwan wanda yake suka faru kuma hukuncin Allah ya rataye dole ne a san me hukuncin Allah akan irin waɗannan abubuwa wa in lam yunzil ko da jini'in zaka to in ba aka ce maghibu hashafa shiga uwar wato kan al'aura ma'ana idan ya zamanto ba a samu kuyen kan al'aurar ba shafa ne kawai aka ba tare da ya zamanto kan cewar kan al'aurar ya lume ba wannan janaba ko ba sannan wannan hukuncin na janaba ga shi wanda mai al'aurar ga shi namijin mai al'aurar maza din da ya zamanto ta shiga cikin farji da kuma wanda aka shigar da al'aurar cikin farjin nata saboda sawa'un mace ko namiji ne wannan duk hukuncin janabar ya hau kansu amma da ana magana akan ar-rajul ba yaro ba namiji sabanin yaro yana da hukuncinsa na daban idan na yaro ne wannan ba za a ce janaba ta hau kan yaron ba wala kan ita wadda ya zama tukan cewar a kan al'aurar tasa ya shiga cikin farjinta da aka ce al-hashafa kan al'aura wannan ya fitar da ya zama to abinda za a sa abinda mace za ta sa a cikin farjinta wanda yake ba abinda zai shiga cikin farjin mace ya kuya a cikin farjinta ba na al'auran namiji ba an fahimta kamar abinda likita zai sa mata a gabanta idan likita ya je ya sanya mata wani abu a gabanta ko ya sanya hannunsa ko likita mace ko likita namiji ya sanya hannunsa ko aka tura wani ciwo a ciki ko makamancin wannan ba zai sanya ta ta zama to mai janaba ba bai sanya ta zama to mai janaba ba dole sai ya zama to al-hashafa ta wato dan adam wa illam yunzil ko da bi inzala dalilin cewa wannan hukuncin janaba ne fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل أو ترواية وإن لم ينزل إذا كاكيا سنمج تحت إذا كاكيا المجيء فوانا بايا يوى إذا يجب أن تأنت أم مزيد الحكيم إذا كان الأورى نمجي ياشي بكين كان ياشي بكين الأورى مجي فنوانا كان كاكيا نمجي بيها إذا كان كاكيا المجيء ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا هكا تفاروا فقد وجب الغسل وانكايا وجبا وإن لم يمت كده بأي إنسان وما شيء ما جنن جاء تعطاني دي كمي كارفي فتاني صحابي يا ذو حظا من سيدنا عمر فودع فرقم مسلم إذا مسلم سعيد يا نساء إذا بي إنزال با كوي وانكي قبلت فيه في الولاء بازي والكابا فودع حديث إنما الماء من الماء حروة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجي وجنون ونبسين بجنون أنصار يوم تسلم في يفتو سنة جنون ألامة دا ألامة شوائنا ساكينا ساكينا سنشد إياني سنئة يوم تسلم سوود جدا وجاء أن تشرم مزا الله صلى الله عليه وسلم في يفتو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلنا أعجلنا أو لعلك أعجلك كما دي أنسا كفاء أن أأواتو أنيما كتجاوان baka gama abinda zake ba aka fito da kai yace haka ne ya rasulullah shine sai yake mata ya wanke gabansa kawai ya alwala to wannan ya zama to shine fatuwar wadansu daga cikin sahabbai daga cikin su har da manyan malaman ansa sabani ne tsanani tsakanin sahabbai wadansu suka ce sai an yi wanka wadansu suka ce a'a in dai bai inzal ba ba za a yi wanka ba sai sayyidina ali yake ma sayyidina umar kina umar ya tara muta itara sahabbai dama haka yake duk wata al'uwa na al'amari na hukuncin Allah wanda bai bayyana gare shi ba sai tara sahabbai domin wanda yake da ilimi ya bayyana sai kina alikiya amiran mu'minin wannan mas'ala ce ba waɗanda za su san suke da ilimi tabbatacce akan wannan irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura wajen su ga maka bayani sai tura wajen Hafsa da Aisha ummul mu'minin dukkanin suka ce ai irin wannan na faruwa da su tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da su da yi inzali ba sannan kuma ya wanka kuma sai suka ce ai gashi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza alzaqa alkitan alkitan faqad wajaba alghusl a wata wannan wani lafaz na riwaya kenan idan wato kaciya ta yi ilzati ta hadi ta tamfare da ɗaya kaciyar to wanka ya wanka kike da Umar yake ce duk wanda ya saki sabani akan wannan kina abin da sai ne masa horo mai tsanani wato yake kar wanda ya saba hukunci ya riga ya gama kike nan zaman tokara sai ake maganin wannan sabani sai ake maganin wannan sabani dan haka wannan kuma ya tabbata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne yana wato irin matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suke kiyaye ma al'umma na abubuwa na rayuwar iyali na rayuwa wanda suka tatsu ne ga yawa al'umma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda bisa al'ada ba abin wanda za a yayata ba amma kin kiyaye ba al'umma wannan ilimin da domin ya zama to kan cewa yayin da za a nemi sanin hukuncin Allah akan wannan ilimin zai tabbata a gare su dan ba sharadi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai isar mu kowa in isar mu wadansu daga cikin al'umma su kuma haƙin wanda suke da ilimi ne su bayyana shi da haka kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi kowane abin da idan ya taso sai su samu wanda ya fi kowa sani akan wannan ne da shi gari shi Aisha radiyallahu anha da aka tambaye ta akan hukuncin yin nafila lokacin tafiya take kallon shi da ya tambaye Abdullah bin Umar shine yake kasancewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin da yake tsaye haka zalika da aka tambaye ta akan shafa'atan kufi yake ce kaje ka tambayi Ali ibn Abi Talib shine ko shi ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyar sa cikin garin gidan sa shi zai ba ka bayani amma da aka zo aka tambaye ka yaya ake sallar yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar nafila yaya ake yin wutar sallar da sallar dare yake ce ka zo da wanda zaka samu bayani sai kai masa bayani dalla dalla saboda ta san wata da wannan shi amma wanda ba ta sani ba sai ka mai da shi zuwa ga wanda to haka wannan shine nasiha shine amanar ilimi haka malami ya kamata ya kasance idan aka tambaye shi abu wanda ya san akwai wani wanda ya fi shi sanin wannan abu sai ya mayar da shi zuwa gare shi ya mayar da shi zuwa gare shi ba ya tallafa ba kansa yace ai shi ma ya sani ba kamar wanda wadansu daga cikin malamai kamar kaga Sheikh Yusuf a wannan zamanin Sheikh Yusuf al-Qardawi ya dauki littafinsa al-halal wal haram ya kai ma Sheikh al-Albani yace kai ne malamin hadisi hadisan da na ambata a nan wajen fitar min da su wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba ni ba fage na bane ni na fitar na zuba الشيخ الألباني غاية الحرام غاية المرام في تخريج الحلال والحرام يبتدى حديثا لأخي كوني في حكم على ما يكما تتفهم فيه وانا كما تقول أين هم نسيها تقني شين هم نسيها دع الأمة كما شين حمانا تقني كما يتجنجن عبد الجواب وانا تقني وانا شين يتنون تنشى مثلا الله ينفع شين مثلا بسو يكي هي ينون تنشى وشي شين بقى so wannan shine hukuncin nau'in gudafi na janaba duk mun ji kowanne bayaninsa da kuma dalilinsa daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa guda hudu sune abubuwa da suke sabbaba wanka akwai abin da bai faɗa ba wanda waɗansu malamai suna ganin shi ma abin yana sabbaba wanka shine idan kafiri ya musulunta in kafiri ya musulunta wajibi ne ya wanka ko ba wajibi ba kafiri mutumin da ba musulmi ba in aka zo aka ba shi kalmar shahada wajibi ne ya wanka wajibi ne ya wanka saboda ne janaba da ya a baya في هذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يكف ما كان قبله مزوج نشاط تعب بيتي كمان ذاك اللي من زواج وقولش جنبه بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي عشان في مكتب حد ذاك لكن ما عندي يا جاتش تركي تركي بقى إبادة بل بعدين هي بلد وانسى رجل تركي كذا بقى رجل تركي كذا هاي كذا أي كذا رجل إبادة sunna ne ne dalili saboda hadisin sumama ya ji yayi wanka wannan shine wato malamai sun tsabani akan wannan akwai wanda suka ce wajibi ne dalilin su shine akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin kakan kulay a cikin sunan abi dawud da yake ce mata alqi anka sha'ral kufri waghtasil sai ka aske gashin kafirci da ke kanka sannan kai wanka sai suka ce kenan wannan umarni ne cewa ya yi wanka sama kuma sai aka yi musu ilzami inda sun yi hujja da wannan hadisin su kenan wajibi ne ya aske kenan ma tunda hadisin abubuwa guda biyu ya faɗa ka aske gashin kafirci da ke kanka sannan kai wanka in ka wajarta masa wanka sai ka wajarta masa aikin askin gashin kanka gashin ta fito da su biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da ya yi sabani akan inganci sa wanda suka ce ya inganta suka tafi akan wannan zahirin lafazi kawai na biyu shine kaulin hanafiya suka ce idan yana da janaba a jikinsa in ya taɓa yin janaba to sai ya wanka in ya taɓa yin janaba sai ya wanka amma in bai taɓa yin janaba ba yaro ne bai taɓa mafarki ba shi kenan yana nan a cikin musuluncinsa domin wankan ba na shiga musulunci ba ne na janaba ne ƙauni na uku shi ne ƙaunin jinto wanda ke a waɗansu dangana shi zuwa ga malikiya amma malikiya haƙiƙatan ƙaunansu kamar yadda yake a cikin muktasar kamar ƙaunin hanabila ne cewa wajibi ne ya wanka amma wata riwaya a masabar Imam Malik wanda ke kuma shine kaulin sauran malamai mustahabbi ne ya wanka domin suka ce babu dalilin da zamu wajen samu wanka domin wannan hadisin da aka ce da aka bashi umarni ya wanka bai inganta ba sannan a ce dan saboda wankan jaraba ne idan musulunci ya shafe kafirci ya shafe rashin hijira ya shafe saba ma iyaye da duk wani abu in ba da yawon ya shafi hukuncin rashin wanka a janaba domin mutum ya musulunta zai shigo sabo ne fresh kamar randa ma ya fi ta yi fi shi ta kuma mutum ba yake sai haife shi ba za a ce kai an masa wanka ba nawa to a tsoma rubuta masa kyakkyawan ayyuka zai fito in sa fresh suka ce amma mustahabbi domin ne domin kuma mata yayin da ya musulunta ya yi wanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikrarin sa akan wannan to wannan sai nuna kan cewa mustahabbi ne mutum ya wanka abin da yasa suka ce abin da yasa ba za mu ce wajibi ba dan mutane suna zuwa su musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ne ba a samu hadisi ingantacce ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu in kun musulunta ku je ku yi wanka inda ana wanka da an bayyana ba umarni ya zo saboda yawan wanda suke zuwa su musulunta amma ba abinda kai ake bayyanawa shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kalmar shahada ba a bayyana cewa yake musu je ku yi wanka ba to da haka in yayi wanka mustahabi to ina ganin shi yasa shi ma nan malam bai kawo shi daga cikin abubuwan da suke wajabta yin wanka ba duk da yake a cikin muktasar ya kawo shi sababi na biyu da yake sawa a yi wanka shine wanda yake an yi saɓani a kai shine mutumin da ya yi wankan gawa idan mutum ya wanke gawa zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba malamai sun yi saɓani a kan wannan saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito abu huraira ya aka ruwaito daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda wanda ya wanke gawa ya yi wanka wanda ya dauki gawa kuma ya yi azara ma'ana daukan gawa yana wajen azara wanki ta kuma yana wajen azara saboda haka sai suka ce idan mutum ya wanke gawa sai ya yi alwala kama wannan hadisin bai inganta ba malaman hadisi sun tabbatar da cewa ba hadisi ne ingantacce ba imamu ahmad ya tabbatar da shi ingancin sa haka ma imamu abul hasan ad-darqutni daga cikin waɗansu daga cikin malamai wanda ba zan iya tuna su da sauransu ma duk sun ce wannan hadisin bai inganta ba tunda ko hadisin bai inganta ba ba wajibi bane kenan mutum ya wanka ba ma mustahabbi bane saboda rashin ingancin wannan hadisi to yace wa tamna'ul janabatu mawani'al hadath al-asghar ita janaba tana hana abubuwan da karamin tsarki yake hanawa abinda mutum idan ya zamanto ba shi da alwala ba zai yi ba to in ba shi janaba in yana da janaba ma ba zai yi shi ba an fahimta saboda haka mai abubuwan da muka ambata na cewa mara alwala ba zai sallah ba zai tsawaci ba ba zai taba alqur'ani ba to san da kuma me ne muka faɗa na'am ba zai jidan rakkanwa ba jidan tilawa ba zai murin jihar da cewa zai to duk waɗannan mai jaraba ba zai yi domin abinda aka ce mai karamin tsarki ba zai yi ba in ba da kwada mai kwakwar tsarki ba zai yi ko ba haka ba wanda aka ce ɗan karamin tsarki ma bai yi ba zai yi ba to wanda yake shi har ya wuce shi ma ba ka ji shi ba da aula ma zai yi ma a ziyar da kuka harin qira'atul qur'an amma rashin janaba tana ƙara wani abun da rashin ƙaramin tsarki baya tana ƙara hana wani abun da wato ƙaramin kari baya hana shi ne haramcin karatun alƙur'ani mai janaba haramun mai karanta alƙur'ani kuma yanda ya zo a hadithin Aisha da hadithin Sayyidina Ali radiyallahu anhu ma'ana shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yahjubuhu shay'un 'anil qur'an ghayru al-janaba bai kasance wani abu yana tsare shi daga alkur'ani ba in ba janaba ba wato in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da janaba ba ya karatun alkur'ani ma'ana karatun alkur'ani yana wajen na tilawa mutum ya zauna ya yi karatun alkur'ani na tilawa sawa'un daga mushaf ko daga zuciya daga hadda mutum yana da janaba ba zai karatun alkur'ani ba saboda wannan hadisin da muka ambata na Sayyidina Ali da kuma kusan kucin sama na Aisha ummul mu'minin illa al-aya sai dai karatun aya wa nahwaha ko matamanciyarta shine kamar aya biyu ko uku ala wajhi ta'awud ta fuskar neman tsari ta fuskar isti'ada neman tsari kamar in ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi ka karanta amanar rasul ka karanta qul huwallahu ka qul a'udhu bi rabbil falaq ka qul a'udhu bi rabbin nas ka shafa a jikinka an fahimta na neman tsari wato ma'ana ba na ibada ba in ku da neman tsari ne mutum zai karanta kamar a suratul sajda da suratul mulk da aka rawaito sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bari ya karanta mutum ya daga bakin karanta na'am dan ayoyi shi ko wannan surori ne na'am to la yi wannan bangaren sun malamai ba akan banga nasul eh illa juz'a على وجه التلاوة إلا الجزء المتألف يجب فيك ليكونوا دول بكرة دول بكرة كرة كما فوجوا من وجه شافا وانا بوجه كرة آي تبع تسري مسألة تو أي مين يجب يزرشو عن المسألة dalilin su shi ne cewa waɗannan ayoyi da ake karanta su ba min babu tilawa ba ne min babu du'a babu su babu du'a ba babu su na tilawa ba ne neman lada da karatunsu na rigakafi ne kamar ka shiga dino ne ajuwa guda bakwai zai maka maganin sihiri to in ka karanta kamar haka ne in ka karanta ayatul kursi zai za ka tsare ka daga shaitan ya kusance ka saboda ka ga rigakafi babu magani da addu'a ba babin tilawa ba to su ka suratul mulk da suratul sajda babin tilawa ibada ne saboda kai da bangon nasi na malamai ba amma ni sai naga a fahimta ta daga wannan abinda zai furin jawarwa shi ne hanin kada mutum ya karanta in yana da janaba tunda tilawa ne tilawa ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam tilawa abinda yake hana shi tilawa shi ne janaba to in ku mutum yana da wannan janaba din sai Allah ta'ala warruqa sai kuma abinda mutum ya karanta domin ruqya domin tawaida shine ka karanta abu ka tofa kamar kana jin ciwo a jikinka ka karanta fatiha domin neman waraka gare ka ko ga wani shi wannan za a yi domin da zo babin sa ba babin tilawa bane babin addu'a ruqya addu'a wal istidlal ko kuma karanta aya dan kafa hujja kana da janaba kuma gashi an kawo maka an zo an kawo maka mas'ala ka kawo magana an ce dai dalilin ka ina da dalili aya ta alqur'ani to kawo aya ina dan da dalili da aya ta alqur'ani da kawo haka na ce maka aya ce a sai ka fada in ka fada babu komai kada ka ce wai ai kana da janaba ba za ka fada domin a lokacin da ka kawo ayar ba tilawa kake ba istidlal kake kafa hujja kake kuma nan wajen bayyana ilimi wajibi bayyana ilimi wajibi wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi bai faɗa ba za a yi masa linzamin wuta ko shi ta wannan wannan malamin malaman mu Sheikh Muhammad Al-Amin Shaqiqi lokacin da yake koyarwa a jami'ar Islamiyya sai aka hana shi invigilation wajen jarabawa aka hana shi zuwa ta san in ana jarabawa akan akan sa malami a aji ko ya rinka dubawa kan cewa babu ba fata kuma kowa dai an yi an gama lafiya to in yana in aka tashi shine yake muraqaba sai mutane yi sai daga ni ya shek wannan tambayar ga abin da aka ce me ya amsa sai ga masa sai ga masa aka ce ah ya shek ya kace ga wasu ciki ya zai yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man su ila an sai in man in fakata da hukumi da gidan da mun da wanda aka tambaye shi abu ya tsaya shi za a sa mutum da zamu wuta innal ladina yatubuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana Allahu lin-nas kaga ce amma sai ga hukumar jami'a ta ce akan wata la'ayi an so gude mata muraqaba in ana jarabawa baba su ka zo ne sai da to wa dukhulul masjid haka dalika janaba tana hana shiga masallaci tana hana shiga masallaci shi ma wannan saboda aya a bisa tafsirin waɗansu daga cikin magabata tunda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta taqulun hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabil. To wala junuban kada aika da ku kusanci sallah, kada ku kusanci wararen sallah a in kuna halin janaba illa 'abiri sabil, sai dai masu cuta hanya. Domin a farkon musulunci da sahabbai dakuna su suna kallon gidajen masallaci, saboda haka mutum zai tashi da janaba ko ba zai iya fita ya je ya samu ruwa ba, sai ya ketare hanya a cikin masallaci. To sai aka ce in ka bar wannan idan ka ketare hanya ka ketare masallaci su je su ɗebo ruwa, babu laifi. Amma su shiga cikin masallaci suna halin janaba, ba don kawai su ketare su wuce ta hanya ba, su mai da shi hanya da za su ketare shi ba, wannan bai halatta ba a bisa wani tafsiri kenan. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ديك سواء إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنبا نيبانا حلت كمسلاتي جني حيلا كوني جنبا. وانا حديث بإذنها أما يعتبت ذاك حديث عائشة أم المؤمنين سواء النبي صلى الله عليه وسلم بطالب حيلا كمسلاتي ما يعتبت كيا يعتبت shine wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kitabi yake ma Aisha nawilin al-khumra mun ko mun sujjada nan ta sallah shin fa ta ta sallah sai take inni ha'id ai haila nake ya rasulullah sai ce haidatuki laysat fi yadi haila ki ba hannunki take ba. An fahimta da abin yake to ne ne fuskar ne da dalilin da ya nuna san cewa wannan ya nuna cewa mai haila ba ta shiga masallaci daga wannan hadisi. Mai haila ba ta shiga masallaci ba daga wannan hadisi. Na'am. Ya hana ta shiga, wato ta san cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata daga gare shi cewa ya hana mai haila ta shiga masallaci. Shi yasa take tunda tana haila kamar in ta miƙo sujjadar kamar ta shiga masallaci ne. An fahimta? Kaga ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kale mata wannan fahimtar ta ta kuka ko ya gyara ta? Eh? Ni ya gyara wata fahimta ya gyara mata. Yawa da yanzu fahimtar ta sai cewa mai haila ba ta shiga masallaci ya gyara wannan fahimtar? A wannan tarbiyyar tana nan ya fita kan fahimtar ta. Yawa abinda ya gyara mata shi ne cewa in hannunta ya shiga ba tamkar da kuɗe jikinta ne ya shiga ba, kisa yake haila ki ba hannun ki take ba. An fahimta? Saboda haka daga wannan ne malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa wato sananne ne wajen sahabbai cewa mai haila ba ta shiga masallaci, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Aisha akan wannan fahimtar ta. To mai haila ko hukuncin su ɗaya da mai wanka, domin abin da yake wajabta wanka kamar yadda haila take wajabta wanka haka janaba take wajabta wanka. Dan kamar yadda mai haila ba za ta shiga masallaci ba, haka ma mai janaba ba zai shiga masallaci ba. Wannan shine dalilin a wannan hukunci. Eh, kwarai da gaske. Wal mukti fihi, da kuma zama a cikin masallaci. Da zama a cikin masallaci, ba za ta zauna a cikin masallaci ba. Mai janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba. Wannan an ce shi ne illar da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wadansu malamai suna cewa shi ne illar da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Aisha yin tawafi. Dan tawafi kawai ya hana ta, da cikin ayyukan haji. Bai hana ta yin sa'ayi ba. Domin sa'ayi, wajen da ake sa'ayi ba a cikin masallaci yake ba. An fahimta? Ko ba ta suka ce sa'ayi mace za ta iya yin sa'ayi. Kuma da hujjar su ma da ke cewa kenan Safa da Marwa ba a cikin harami ba a cikin masallaci suke ba. Da wani matsala ce da ake saɓani. Mun nan nufin da yanzu dai sauran sallah har cikin Safa da Marwa yake ba. To Safa da Marwa a inda yake yanzu cikin masallacin harami ne ko wajen? Na'am? Yana ciki. Ba ka za ka yi itikafi, za ka yi itikafi a nan. Eh? Za ka yi itikafi a nan. Kuma tun daga nan za ka yi addu'a shiga masallaci. Ko? Kuma in kana da janaba ba za ka shiga nan wajen ba. Wato wannan matsala gaskiya tana daga cikin abubuwan da suke malamin Sheikh Muhammad al-Mukhtar ya kasance yana tawaffi akai amma daga baya yarin jawar abda abunda Sheikh bin Baz suka kace akai cewar Safa da Marwa ba ta cikin masallaci dan haka mutum mace in tana haila za ta iya yin sa'i kaje nan wajen sa'i sai dai ka shiga kanta shiga wajen Safa daga cikin harami ne sai ta shiga daga wajen da kofar wanda take shiga take yin sa'i to amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka rawaito yana yin sa'i yana yin ne bayan tsawaki bayan yin sa'i shi kadai dan haka dai abin da yake mata yake kira haƙi ta yi tsawaki ta sanin shi sa'i ba ta sa'i ba daga bayan ta yi tsawaki inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba rawaito yayi sa'i shi kadai ba sa'i ne na biyu bayan tsawaki ko dai tsawaki umra ko kuma tsawaki kuzum a lokacin ko kuma tsawaki tawafin kudum kenan lokacin da ya yi hajji sa to waɗannan su ne abubuwan da janaba take da janaba take haramtawa take hanawa wa haka zalika haila ma banda kuma abubuwan da aka ambace su a wancan darasin namu na abubuwan da rashin alwala ke hanawa abin da zai biyo baya shi ne wanka daga janaba sifar wanka daga janaba shi zai a darasinmu na gaba Allah ya rahmu akwai abu guda daya a cikin nawaqidul wudu wanda ban ambace shi ba amma yana da muhimmanci na ambace shi a matsayin istidrak abin da ba ambace shi ba dan baya cikin furu'an mazhabar Imam Malik amma abin wanda yake ya tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi daga cikin abubuwan da suke warware alwala akwai cin naman raƙumi idan mutum ya ci naman raƙumi ba zai yi sallah da wannan alwala ba sai saboda hadisi ya tabbata ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Jabir ibn Samura kuma wannan shine masabar Imam Ahmad ibn Hanbal masabar Imam Malik da sauran malamai Shafi'iyya da Hanafiya sun ce cin naman raƙumi baya warware alwala to amma a sahih abin da yake sahihi ingantacce in mutum ya ci naman raƙumi ya fata saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo tambaye shi ya Rasulullah atawadda min luhumil ghanam ina zan yi alwala daga cin naman awaki da cin wato akuya da ko cinkiya yake in shi ita fa in shi ita fa tawadda in ka so kai alwala yake atawadda min luhumil ibil zan yi alwala idan na ci naman raƙumi yake na'am yake so za ka yi ko ka ga wajen naman cinkiya yake in ka so in ka so kai saboda haka wannan kamar cewa kenan idan ka yi ya halatta in ba kai ba ma ya halatta amma na wajen naman raƙumi sai ce wanda yana kai shi nan wajibi idan mutum ya ci naman raƙumi sai ya fashe alwala to da ya kamata a kula wanda ake muku cefane da rinka tambayar da cefane naman da ka kawo mana gida na raƙumi ne ko na saniya na raƙumi ne idan ka ci abincin rana kada kai alwala kai sallar la'asar da alwalar ka sallar azhar kai alwalar sallar azhar ka je ka ci abincin rana da naman raƙumi ana kira sallar la'asar ka zo masallaci ka ce ai kana da alwalar ka za ka sallar la'asar ka sallar wannan a shine sahihi duk da yake mafiya yawan malamai mafiya yawan mazhabobi dinnan ba a kan haka suke ba zan ambaci dalilin amma abin da suke tafa a cikin shi da karfi wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karfi ne shi ka Imam Ahmad ya tafa a kan wannan kuma a kan sa malaman hadisi ba sauran malamai a duk da suka ce wannan hadisin an shafi hukuncin sa cewa suka yi an ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akhirul amrayni lir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma masat an-nar al'amari na ƙarshe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine barin sabunta alwala idan mutum ya ci abin da aka tsarawa ka ci a cikin wuta kuka ce to wannan ya haka na maka in da aka tsarawa ka ci a cikin wuta a ƙarshen al'amari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai an sace alwala ba kamar wannan hadisin malaman hadisi sun tabbatar da kan cewar kuskure ne ya shiga mai riwayar ne to shi haka asalin hadisin yadda yake shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama ya ci naman akuya sai tashi ya alwalabi sai tashi ya sallaka saka alwalabi shi ne asalin hadisi saboda kun ga kenan wannan hadisin ba za a ce ya shafe wancan hadisin na ci naman raƙumi ba da umarnin a saka alwala da wanda ya ci naman raƙumi wannan shi ne sahihi don haka ya taɓa shi a na so a ƙarshen babin nawaqidul wudu na ishara gare shi amma na shafa sai yanzu na tuna a yake lallai ya kamata ya zama sukan cewa sun kuwa sun san wannan saboda ingancin hadisin da kuma dalalarsa a sai mu kiyaye wannan insha Allah. Aljazur raƙumi da tsohon da ba tsohon ba shi ne raƙumi wato ma'ana alwala ba ta wanke ba ta warwarewa da aslu lahmul jazur da cin naman raƙumi dai fi ishara ne ga wannan waɗanda suka saba a kan wannan to wannan kuma matsabar malikiya ita ce mara ƙarfi a nan wajen matsabar imam ahmad ibn hanbal ta fi ƙarfi saboda ingancin hadisin da ya nuna da kuma dalalarsa. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.